Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanku da wannan lokaci da fatan an gune lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Alhamis 29 ga watan October shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labaran duniya.
Dada yawa da sabbin masu kamuwa da cutar coronavirus ke yi ya sa shugabannin Faransa da Jamus sun kakaba wani sabon zagaye na dokokin kulle don su hana yaduwar kwayar cutar. Shugaban kasar Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya killace kansa a gida bayan da aka gano cewa wani wanda suka ci abinci tare ya kamu da COVID-19. Shugaban kasar Algeria Abdelmadjid Tebboune yana wani asibiti a Jamus ana duba lafiyarsa kwana ɗaya bayan da gwamnati ta sanar cewa an kwantar da shi a wani asibiti a Algeria bayan da ya killace kansa saboda wasu da yawa daga cikin manyan hajimansa sun kamu da COVID-19.
Kanan labaran duniyar kenan. To a Najeriya yayin da al'ummar musulmi ce gudanar da bukukuwan Maulidi a kuma dai lokacin da ƙasa ke farfadowa daga matsalar zanga-zanga da tashin hankula da ta fuskanta. Malamai sun mai da hankali wajen nuna wa matasa illar yi wa shugabanni bore.
Zanga-zanga da tawaye baya cikin addini, baya cikin karantarwa na addinin. Idan masu mulki suka yi dan kuskure, mu yi musu nasiha. Amma mu ce za mu je da sunan neman haƙƙinka, ka shiga haƙƙin wani.
To a jamhuriyar Nijar kuwa, 'yan majalisar dokoki na bangaren 'yan adawa ne suka buƙaci shugaban ƙasa ya kore ministan cikin gida da magatakardansa. To kuma yayi zafi
tunda sun ci fuskar shari'a da wanda suka zartar da wannan shari'a. Domin ba za mu yarda ba a taushe mana haƙƙinmu don ana da iko, ana da ƙarfin iko.
To muna tafa da ƙarin bayani cikin waɗannan rahotanni idan kuka biyo mu a cikin shirin. Baya ga haka shirin lafiya uwar jiki shi ma na nan tafe wanda Aisha Tusula za ta gabatar. Sannan za mu kawo muku kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma dai bari mu fara da shirin labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum. Dada yawa da sabbin masu kamuwa da cutar coronavirus ke yi ya sa shugabannin Faransa da Jamus sun kakaba wani sabon zagaye na dokokin kulle don su hana yaduwar kwayar cutar. Yayin wani jawabinsa da aka yada ta talabijin jiya Laraba, shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya yi shelar wani matakin kulle na tsawon wata guda a kasar baki daya wanda zai fara aiki daga gobe Juma'a. Macron ya ce za a rufe gidajen abinci, barasa, shan shayi da sauran harkokin kasuwanci marasa muhimmanci, yayin da za a ba wa 'yan kasar damar su fito daga gidajensu don zuwa aiki ko sayayya a shaguna da kuma zuwa ganin likita. Ta kuma shugabar Jamus Angela Merkel ta yi shelar makamantan irin waɗannan matakan a nata umarnin na kullen tsawon wata guda jiya Laraba bayan da ta gana da magabata daga jihohi 16 na ƙasar. Baya ga gidajen abinci da na barasa da wuraren motsa jiki, gidajen kallo da gidajen opera za a rufe su ƙarƙashin umarnin Merkel wanda zai fara aiki a ranar Litinin mai zuwa, yayin da yawancin harkokin kasuwanci, shaguna da wuraren gyaran gashi za a bar su a buɗe. Shugaban kasar Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya killace kansa a gida bayan da aka gano cewa wani wanda suka ci abinci tare ya kamu da COVID-19. Wani mai magana da yawun Ramaphosa ya ce ranar Talata ne ya samu labarin cewa ya yi mu'amala tare da mutumin da ya harbu da cutar, yayin da shi da wasu mutum 35 ke halartar wata liyafar cin abinci da aka shirya don tara kuɗi ma makarantun Afirka ta Kudu a Johannesburg a ƙarshen makon da ya wuce. A cikin sanarwar da ya fitar mai magana da yawun Ramaphosa ya ce babu alamar cutar a jikin shugaban ƙasar kuma zai ci gaba da aiki. Killace kansa da shugaban ƙasar ya yi na zuwa ne yayin da adadin waɗanda suke da coronavirus yake ƙaruwa a makonnin baya-bayan nan. Zuwa yanzu dai Afirka ta Kudu ta tabbatar da kamuwar mutum 719 da cutar da kuma 19,111 da suka mutu. Da halin da ake ciki kuma, shugaban ƙasar Algeria Abdelmadjid Tebboune yana wani asibiti a Jamus ana duba lafiyarsa kwana ɗaya bayan da gwamnatin ta sanar cewa an kwantar da shi a wani asibiti a Algeria bayan da ya killace kansa saboda wasu da yawa daga cikin manyan hadimansa sun kamu da COVID-19. Jinyar shugaban mai shekaru 75 da haihuwa a Jamus tana zuwa ne 'yan kwanaki gabanin zaben raba gaddama da za a yi a Algeria mai muhimmanci a ranar 1 ga watan Nuwamba kan sauye-sauyen da ya gabatar na gyaran kundin tsarin mulki. Bayanin gwamnatin da aka sanar ta gidan talabijin ɗin ƙasar bai fayyace irin jinyar da ake yi wa Tebboune ba, duk da cewa akwai fargabar coronavirus. Tabboni ya mai gurbin dadaden shugaban Algeria da aka hambara Abdulaziz Bouteflika a lokacin rikicin siyasar kasar.
Kura gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda nan ba da jimawa ba zai sake waiwayen mu domin kawo mana ƙarshen labaran duniyar. To a yau ne al'ummar musulmi a duk faɗin duniya suke gudanar da bukukuwan Maulidi don tunawa da ranar haihuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikin na wannan shekaran na zuwa ne a daidai lokacin da Najeriya take farfadowa daga tarzomar da ta biyo bayan zanga-zangar NSAS. Lamarin da ya sa malamai suka mai da hankali wajen yi wa matasa nasiha kan illar yin bore ga shugabanni yayin da ake bukukuwan na Maulidi. Daga Maiduguri ga rahoton da Haruna Dodobi ya aiko mana.
Irin yadda al'umma musulmi ke gudanar da bukukuwan Maulidi kenan a fadin duniya a yau, wanda a kasari malamai da almajiransu kan taru wuri guda a kuma dinga karance-karancen Qur'ani da zikirin manzon Allah da ma bayyana irin kyawawan ɗabi'u manzon Allah da kuma umurtan al'umma musulmai da su dinga amfani da irin waɗannan kyawawan ɗabi'u. Daidai wannan biki na Maulidi na wannan shekara ya zo ne a daidai lokacin da ake samun tashin hankula a wasu manyan birane da jihohin Najeriya, wanda hakan ya ja hankulan malaman addinin wajen faɗakar da jama'a game da dan waɗannan tashi-tashin hankula. Sheikh Khalifa Ali Abdul Fatah dai shine shugaban Zawiyal Abdul Rake an gwar Madinatu a garin Maiduguri ya dai bayyana irin illolin da akan iya fuskanta musamman ma sakamakon zanga-zanga.
Zanga-zanga da tawaye baya cikin addini, baya cikin karantarwa na addinin mu. Idan masu mulki suka yi dan kuskure mu yi musu nasiha, amma mu ce za mu je da sunan neman haƙƙinka ka shiga haƙƙin wani. Misali, ka je ka tara hanya, wannan mutumin ya fito da iyalinsa zai je asibiti, ka hana shi tafiya. Wannan a gidansa ba abinci, zai je neman abinci, ka hana shi tafiya da sunan haƙƙinka. To kaga wannan ka keta haƙƙin wani, an kashe mutane, an je kantunan mutane an saci, wani mutuwarsa kenan. An ƙona wani gidansa, an ƙona wani motarsa, an kwashe wani kayansa, kai ne dalili sanadi. Wallahi a duniya ma Allah za a caje ka kamun ka je lahira kuma Allah zai caje ka, kar kai tsamanin wannan abin ya tafi a banza.
Dr. Murtala Abdul Fatah malami ne a Jami'ar Maiduguri wanda shi ma ya tauka albarkacin bakinsa game da muhimmancin zaman lafiya a tsakanin al'umma kamar haka.
In dai mutum musulmi ne ya san annabin mu annabin hakuri ne. Wannan ƙasa da mu ba mu da wata ƙasa banda ita, ita ce alfaharin mu, ita ce gadaran mu. Wannan rikice-rikice da yake faruwa a waɗansu sassa na ƙasar nan, wannan ba shi ya kamata mu sa kanmu akai ba. Komai zaluncin shugabanci ya fi zaman tashin hankali. Mu mutanen Borno masu gaya wa mutane ne mun ga illar tashin hankali. Yau shekarar mu 11 muna ciki. Saboda haka ina kiran samarin mu, lalle ne su mutunta abubuwan da musamman gwamnatin jiha ta kawo ko mu rungumi addu'a.
Wishi menene ma musulmi kamata yi a irin wannan rana na Maulidi? Ga dai Sheikh Khalifa Ali Abdul Fatah da ƙarin haske.
Ka yawaita wa shi manzon Allah salati. Kuna tare da jama'a ne, kuka tattunawa junanku halayen manzon Allah. To idan muka koyi wannan yana da kyau.
A zaka dai al'umma musulmi da ke fadin duniya baki daya na ci gaba da gudanar da wannan bukukuwa na Maulidi a yau. Haruna Daudabi, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Tsagai da Haruna, yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da ƙarshen labaran duniyar.
Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya bayyana ƙasar China wadda 'yan communist ke jagoranta a matsayin babbar barazana ga batun 'yancin yin addini a yau Alhamis a Indonesia, zango na ƙarshe na rangadin da ya yi na ƙasashe huɗu a yankin. Sakatare Pompeo ya yaba wa ƙasar mai rinjaye musulmi saboda rungumar demokuraɗiyya da kuma hakuri da sauran addinai a lokacin wani jawabi a Jakarta a bainar mambobin na da hatul ulama, ƙungiyar musulmi masu saukin ra'ayi wacce take aiki akan ƙungiyoyi masu sauran ra'ayi. Babban jami'in diplomasiyyar na Amurka ƙarar ya ambaci abin da ya kira cin zali da China take yi wa musulman guhur a Xinjiang, inda hukumomin China masu ra'ayin kwaminisanci ke murkushe su ta hanyar zalunci, ciki har da garkame 'yan kabila guhur miliyan ɗaya da wasu 'yan tsirarin musulmi a wuraren da ake tsare da su. China ta musanta zargin cewa tana musgunawa 'yan guhur, kuma ta ce cibiyoyin suna ba da horo kan sana'o'i kuma ana buƙatar hakan don magance tsatsauran ra'ayi da kuma inganta ci gaba. Wata kota amali ta yanke hukuncin kisa ma wani mai ikirarin jihadi da ake zargi da kuma wani da ake tuhumar su tare da kashe mutum fiye da dozin biyu a har-har kan ƴan kasashen waje a 2015. Hukuncin na jiya Laraba kan Fawaz Old Ahmad da Sul Chaka na zuwa ne bayan kwanaki biyu na sauraron shari'ar. Ahmad ya ce kungiyar Tawal Murabbitun ta kaɗaita kai hari a club din Lataresi, amma bai nuna nadamarsa saboda kashe mutum biyar a matsayin ramuwar gayya na zanen ɓatanci da mujallar Charlie Hebdo ta yi ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba. Ahmad ya kuma amsa cewa ya taka rawa a harin da ya kashe mutum 17 a hotel din Beblos a garin Sabari a watan Agusta da kuma wani da ya kashe mutum 20 ciki har da ƴan kasashen waje 14 a hotel din Radisson Blue a Bamako a watan Nuwamba. Kasuwannin hannayen jarin yankin Asiya galibinsu sun yi kasa yau Alhamis sakamakon babban asara da kasuwar Wall Street ta yi kwana ɗaya da ya gabata, wanda ya samo asali daga mummunan zato kan tsananin takurar annobar COVID-19. Kasuwar Nikkei ta Tokyo ta yi kasa da 0.3 cikin 100 a hada-hadar da aka yi. S&P ASX ta Sydney ta tashi da faduwar kashi 1.6 cikin 100. Kospi ta Seoul ta yi kasa da 0.7 cikin 100. Kana T-Sec ta Taipei ta yi kasa da kashi 1 cikin 100. A hada-hadar da aka yi da rana, Hang Seng ta Hong Kong ta yi kasa da 0.4 cikin 100. Ita ma Hang Seng ta Mumbai ta yi kasa da 0.3 cikin 100 a hada-hadar da aka yi can da yamma. Kasuwa ɗaya kilo da ta haska a yankin ita ce Shanghai Composite, wadda ta jira da 0.1 cikin 100.
Madalla. To a jamhuriyar Niger, ƴan hamayya a majalisar dokokin ƙasa sun buƙaci shugaba Isu Muhammadu ya kori ministan cikin gida da magatakardansa daga mukamansu saboda zarginsu da nuna ɓangaranci a rikicin shugabancin da ake fama da shi a jam'iyyar Modern Lumana ta tsohon firayim minista Hama Amadu, zargin da suka ce ba shi da tushe ballantana makama. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleimani Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Declaration du groupe parlementaire Zamzam Lumana Africa.
Wasiƙar da magatakardar ofishin ministan cikin gida ya aike Umar Noma a matsayin halittaccen shugaban jam'iyyar Modern Lumana a wani lokacin da wata kotun birnin Yamai ta haramta masa amfani da sunan wannan jam'iyya ne yasa ƴan hamayya a majalisar dokoki jan hankalin shugaban ƙasa Isu Muhammadu game da abin da suka ce barazana ce ga demokradiyya. Honorable Maman Jibo dan majalisa ne daga jam'iyyar RDR canji.
Nan ana nuna a'a shari'a batta da ƙarhin da ya kamata ta kare ƴan ƙasa dan suna cikin gungu na ƴan adawa. Kiran da muka yi zuwa ga shugaban ƙasa muka ce shi ne a matsayin shi na president ko kuma shugaban wannan alƙalai na ƙasa ni yasa za su tsai da shari'a so ɗaya so biyu so uku, kuma a ce yau minista ma wanda yake na cikin gida suka mai da wannan shari'ar bata yi ba, kenan shugaban ƙasa ya kamata a ce ya kare mutuncin shi na shugaban wannan alƙalai, kuma ya kare mutuncin wannan alƙalan dangance da zartarwar wannan shari'a da suka yi domin a ga gaskiya ta tabbata.
Yan hamayyar sun ƙara da cewa ɗaukar matakan hukunta waɗannan jami'ai ya zama wajibi.
Shi minista na cikin gida da magatakardan shi su yi murabus domin su ne ya kamata su kare ƴan ƙasa, kuma su suke tafiyar da aikin asha. Dole su yi murabus ko kuma shugaban ƙasa ya ɗauki ƙuduri na soke aikinsu don su je gaban mashar'anta tunda sun ci fuskar shari'a da wanda suka zartar da wannan shari'ar. Domin ba za mu yarda ba a taushe mana hakinmu don ana da iko, ana da ƙarfin iko.
To sai dai a wata sanarwar da ma'aikatar cikin gida ta bayar a gidan rediyon gwamnatin Niger, minista Alkash Alhada da sakatarensa Idar Adamu sun bayyana cewa ba su kauce wa doka ba wajen amincewa halaccin taron da ɓangaren Umar Noma ya shirya a watan Satumban da ya shige a Doso. Suna masu cewa dukkan masu ja da wannan mataki na da hanyar kalubalantar abin a gaban kotu.
Le ministère de l'Intérieur s'inscrit en faux contre ces allégations mensongères.
A watan Satumban da ya gabata, uwar jam'iyyar Model Lumana ta bayyana madugon ƴan hamayya Hamma Amadu a matsayin dan takarar jam'iyyar a zaben 27 ga watan Disambar 2020. Dalili kenan mukarraban sa ke kallon matakin bayo Umar Noma hurumin shugabancin jam'iyyar tamkar wata makarkashiyar da aka kitsa da gangan da nufin hanawa tsohon Prime Minister shiga wannan zabe. Zargin da jam'iyyar PNDS mai mulki ke cewa babu kamshin gaskiya a tare da shi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Sule. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mita 16:25 da kuma 31. A jamhuriyar ta Niger za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka a kodayaushe za a iya zuwa shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kan ga Aisha Tsule da shirin lafiya uwar jiki.
Lafiya uwar jiki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki. Kamar kullun ni ce Aisha Tsule dauke da shirin.
Amin. Amin summa amin.
Sauraro idan kuna biye da mu a cikin shirin lafiya uwar jiki da ya gabata mun karkare batun sabuwar fasahar nan ta warkar da kurji miki ko gyambo cikin sauri yau kuma zamu dauko batun wata larura da kamar an jingine ta sakamakon bullar COVID-19 wannan kuwa ita ce cutar nan dake karya garkuwar jiki wato HIV/AIDS yanzu haka dai kididdiga da ke kula da cutar mai karya garkuwar jiki ko sida wato HIV/AIDS na nuni da cewa mutum miliyan 1,800 ne ke dauke da cutar kuma a shekara mutum 44,830 ne suke kamuwa da ita sannan mutum 300,404 suke mutuwa duk shekara. Wakilin muryar Amurka Nasir Adamu El-Hikaya ya tattauna da babban daraktan hukumar da ke yaki da wannan cuta mai karya garkuwar jiki ko sida a Najeriya wato NACA Dr. Gambo Aliyu akan ayyukan da hukumar ke yi game da wannan cuta. Ga abin da Dr. Gambo Aliyu yake cewa.
Magana ce guda biyu. Na ɗaya dai duk lokacin da sabon daraktan ya shigo wuri ana so ya bayyana manufofin sa ko yaji. Manufofin kuma mu da muka bayyana kafin yanzu kuma wanda muke so jama'a su gane su ne guda biyu. Na ɗaya dai shawo kan ita wannan cuta ya zamana ba ta bazuwa a gaban jama'a sannan kuma na biyu tabbatar da cewa bayan mun shawo kanta ba ta kwace ba. Abubuwa guda biyu ne. Na ɗaya dai muna ta kokarin gano mutane waɗanda suke da shi a cikin al'umma mu tabbata cewa mun dora su akan magani sannan kuma muna kokarin fadakar da jama'a ta yanda za su iya kare kansu da samun wannan cuta. Abu ɗaya ko hanya biyu kawai ta shawo kan cutan shine wanda yake da cutan a jikin shi a tsare cutan ya zama na ba ta fita daga jikin shi ba ta shiga jikin wanda bai da shi shi kuma wanda bai da shi ya gane cewa a yau bai da shi sannan kuma daga yanzu har karshen rayuwarsa yana daukan matakan kariya na yanda ba zai samu wannan cutar ba ko da kowa ya hadu da wanda yake da shi din ba zai samu ba. To wannan yana da wahalan gaske saboda matakin farko da mutane kamata su yi sune su gwada kansu. Daya daga cikin abubuwan da muke tallatawa mutane su yi amfani da shi ne gwaji na gwada kanka da kanka yana nan yanzu a kasuwa mutane suna amfani da shi ka gwada ka gani in kana da cutan ne so sai ka kira mu idan kuma baka da cutan to zaka iya kira mu mu ga maka hanyar da zaka zama baka da cutan har karshen rayuwarka. Abun gwaji ne wanda zaka saya idan ka je yawun bakinka da shi zaka gwada wani kuma da dan jinin da yake jikin ka ne to wanda yake da yawun bakin naka shine yafi bazuwa yanzu wanda in ka je ka saya za akwai bayani dalla dalla ta yanda zaka yi in ka gwada kuma zaka ga matsayin da kake ciki. Dalili shine ba za mu iya ci gaba da saya daga hannun yan kwangila ba na yan kwangila ya mana tsada kuma mutanen da ake so mu dora akan wannan magani kowace shekara ya zamana mu muke biyan kudin maganin su 50,000 ne shekaran da ta gabata 50,000 muke yi wannan shekaran 100,000 za mu mai da shi shekara mai zuwa 150,000 To a irin wannan yanayin kuma mu yanda kudin mu da muke da shi a hannunmu bai yiwuwa mu ci gaba da yin kwangila a harkan sayan magani. Na ɗaya dai kaga dan kwangila zai baka maganin mutum daya a wata daya akan dala 13. Kamfani idan ka saya kuma wannan irin kamfanin da su turawan da suke ba mu magani yanzu suke zuwa su siyo zai baka akan dala 7 akan mutum daya. To kaga dan kwangila ya linka maka kusan so 2. Kai kuma kudin da kake da shi ba zai isa ka saya kalillinka ba ta hanyar dan kwangila. Sannan kuma wannan adadin da aka da kai alƙawari dole a tabbatar. Kaga wannan alƙawarin tun 2017 muka yi alƙawari. Sannan kuma shugaban ƙasa ya rubuta takarda 2018 cewa a fara wannan shekarun. Sannan kuma minista ta kuɗi ita ma ta rubuta musu takarda cewa za mu fara wannan shekarun. Mu zo mu ce mun daina don kuɗin da muke da shi ya yi ƙanƙanta bai dace ba. Tunda kuma kuɗin da muke da shi zai isa mu saya kai tsaye daga kamfanonuwa mai zai hana mu haka. Kuma suna kalubalantar mu. Mun je har National Assembly mun yi magana a majalisa da 'yan majalisa kuma sun fahimta. Mun je ma'aikatar da take kula da kwangila nan ma mun yi magana mun ma kai su kamfanin da kansu sun yi magana an gane. Kuma su waɗanda suke kalubalantar ɗin nan namu sun sani cewa tun farkon shekarar nan mun nemi izinin shugaban ƙasa da mu yi wannan. Kuma shugaban ƙasa ya ba mu dama cewa mu je mu saya mu ɗauki kuɗin mu aika a kawo mana maganin. Haka bai sa ma ka'ida ba. Dalili kuwa saboda ba maganin cuta mai karya garkuwan jiki kadai bane ake masa irin wannan. Akwai abubuwa da yawa wanda gwamnati saboda bukatar mutane, saboda bukatar ƙasa, saboda bukatar jama'a dole ne za a tafi a je a siyo daga kamfanin wanda suke yi kai tsaye. Saboda kamfanin saya da kamfani kai tsaye na ɗaya zai hana mu dauki magunguna na jabu.
Jiki shiri ne da ke tattaunawa da likitoci da masana harkar lafiya kuma ya amsa tambayoyinku da suka danganci harkar lafiya. Kasance da shirin lafiya uwar jiki na muryar Amurka tare da ni Aisha Tusile a duk Alhamis a shirinmu na rana.
Na biyu kuma zai tabbatar da cewa magungunan da muka saya an kawo su kan lokaci. Na uku kuma za mu samu magungunan a farashin da yake ƙasa ko kuma rabi da 'yan kasuwa za su bamu. To tunda dan jama'a ake yi kuma jama'a ake yi wa, ai gwamnati ba za ta yi doka wadda za ta saba ra'ayin ko kuma buƙatun jama'a ba. Kuma in ma akwai wannan dokan to akwai abin da ake kira waivers ta yanda za a killace a ce to banda kaza. Amma idan waɗannan mutanen da gaske suke yi kuma wannan hanyar kasuwanci ce da suke so su yi, me yasa ba za su kirawo kamfanonuwan da suke zuwa su saya daga wurin su ba su zo nan ƙasar su fitar da kamfani ko kuma reshe wanda zai dinga fitar da magungunan a cikin nan ƙasar? Ai in sun yi haka sun taimake mu, saboda kamfanin in ya zo ya kafa kansa anan zai ba mutanen mu aiki, sannan kuma zai biya gwamnati haraji, to sannan kuma su ma za su samu riba. In dai har da gaske suke, me yasa ba za su yi ba? In sun yi wannan me zai kan mu fita wajen musaya? Darasin da muka koya a yaki da cutar polio ko shan inna shi yasa yanzu muka farga muka sa abubuwa akan hanya ta yanda kafin ma aje ta inda su masu bamu wannan magunguna kyauta za su nemi su janye wanda mun san suna kan hanya. Mun riga mun yi ma kanmu tanadi ta yanda idan sun tafi da yanda zamu yi. Na ɗaya dai in ansa tambayar ka ta farko, su suke ba da magani wajen kashi 85 cikin 100 wanda ake bayarwa a ƙasar nan. Muna da mutum fiye da miliyan ɗaya, muna da wajen miliyan 1,200,000 akan magani a yanzu. Mu abinda muke bawa magani a yanzu a wannan shekara mu muna ɗaukan ɗawainiyar 100,000, su suke ɗaukan ɗawainiyar 1,100,000. To mun san cewa wannan abin ba mai ɗorewa ba ne, mun san cewa akwai lokacin da za su zo su janye sannan kuma a bar mu da wannan aikin. Shi yasa muka fara da cewa to yanzu magungunan da za mu siya na ɗaya dai za mu siya ne daga kamfanonuwa kai tsaye, saboda rage wahala da kuma mu samu mu yi ba mutane da yawa magani da kuɗi kaɗan. Sannan na biyu za mu saka gidauniya, za mu ƙirƙiri gidauniya kamar yadda aka samu gidauniya na COVID-19. To dama mu gidauniyar mu tana kan hanya kafin ma COVID-19 din. Ya kamata a ce an kaddamar da ita shekara da ta wuce bamu iya mun samu ba. Sannan kuma wannan shekarar mun samu cikas saboda COVID-19, amma muna fatan kafin shekara ta kare idan Allah ya yarda wannan gidauniya za a kaddamar da ita. Wannan gidauniya manya-manyan kamfanonuwa a Najeriya suke bayan ta, kuma su suka dauki aniyar tallafawa a taimaki gwamnati, wanda kuma muna murna muna farin ciki da su. Idan an tara wannan kuɗi, za a saka wannan kuɗi ta hannun jari na kasuwanci ta yanda za a dinga ɗauka hankali ana taimakawa waɗannan mutanen suna janyewa a tallafin su. Wannan gidauniya tana ɗaukan wani bangare na tallafin da suke janyewa, kaga abu ɗaya kenan.
To man sauraro, Dr. Gambo Aliyu kenan na hukumar NACA a Najeriya. A nan za mu tsaya, mako na gaba za mu dora da fatan an amfana. A halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin, da ma Julie Lovers Gresham da ta haɗa mana shirin, ni ce Aisha Tisle. Ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa.
Madalla a gaida Aisha Tisle. Yanzu kuma sai sakonin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya fito daga Abubakar Ankuri Lakwaja da Bala Inyashi Lakwaja a jihar Kogi, Najeriya. Suka ce muna tur da Allah wadai kan hare-haren da wasu 'yan bindiga ke kaddamarwa kan al'ummar Lakwaja babu gaira babu dalili. Da fatan gwamnatin jihar za ta tallafa wa marauntan da ke kwanci a asibiti. Kana ta samu hanyar dakile wannan aika-aikar waɗannan matasan kafin su hana mu samun ishe. Shambacci da fatan Allah ya shirye mu baki daya, amin. Sakonmu na gaba ya fito daga Abubakar Kawu Girgir, yace salam BOE Hausa. Shirin da gwamnatin Najeriya ta kaddamar don tallafa matasa masu kananan sana'o'i abu ne mai kyau, domin rashin tallafi da rashin sana'a ne ke sa matasan ke fadawa wasu miyagun hanyoyi kuma su aikata miyagun ayyuka. Fatan mu dai kada rijiya ta bada ruwa, guga ta hana. Sai sakon Shehu Adamin Rijau, yace batun gaskiya akwai kuskure a game da fasa ma'ajiyar abinci da shagunan jama'a da wasu matasa ke yi. Suna wawushe abin da ke ciki a wasu jihohin Najeriya. Domin hakan tamkar sata ne, ya kamata dai a taka musu barki. Sai sako daga Aminu Adamu Malam Maduri da Rabi'u da Kut Dinari da Umar Baban Yaya Sabon Gida a jihar Jigawa. Suka ce salamu alaikum murya Amurka, da Allah ku ba mu dama mu yi tambaya ga jami'an Amnesty International a kasar mu Najeriya. Wai suna ina ne ake kashe mutane a jihohin Zamfara, Sokoto, Katsina, Kaduna da Niger a kullum, kuma ana kwashe musu dukiya, amma ba mu ji sabbato suna nuna alhinin su akan wannan abu ba. Sai yanzu akan masu zanga-zanga da wata boyayyar manufa, ko dama aikin nasu na wani bangare ne kadai. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Sani Milange-Lange ya wuri da Aliyu Usman Taka Lafiya. Suka ce samun ƙaruwar masu ɗauke da cutar COVID-19 a duniya a cikin 'yan kwanaki 7 da suka gabata, kamar yadda hukumar lafiya ta duniya ta sanar, ya nuna cewa har yanzu cutar tana nan da ƙarfinta. Da fatan jama'a za su ci gaba da ɗaukar matakan kariya. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku.
Yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da labarai a takaice.
Da yawa da sabbin masu kamuwa da cutar coronavirus ke yi ya sa shugabannin Faransa da Jamus sun kaka wani sabon zagaye na dokokin kulle don su hana yaduwar kwayar cutar. Yayin wani jawabinsa da aka yada ta talabijin jiya Laraba, shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya yi shelar wani matakin kulle na tsawon wata guda a kasar baki daya, wanda zai fara aiki daga gobe Juma'a. Macron ya ce za a rufe gidajen abinci, barasa, shan shayi da sauran harkokin kasuwanci marasa muhimmanci, yayin da za a ba wa 'yan kasar damar su fito daga gidajensu don zuwa aiki ko sayayya a shaguna da kuma zuwa ganin likita. Shugaban kasar Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya killace kansa a gida bayan da aka gano cewa wani wanda suka ci abinci tare ya kamu da COVID-19. Wani mai magana da yawun Ramaphosa ya ce ranar Talata ne ya samu labarin cewa ya yi mu'amala tare da mutumin da ya harbu da cutar, yayin da shi da wasu mutum 35 ke halartar wata liyafar cin abinci da aka shirya don tara kuɗi ma makarantun Afirka ta Kudu a Johannesburg a ƙarshen makon da ya wuce.
To masu haro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya, sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin shi Muhammad Hafiz Babban Lady ya ta ni gabatarwa, sai kuma Judy Latest Gresham da ta hada shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa mutara a shirin namu na dare idan Allah ya kai mu. Sai dai kada ku nisa, domin ga shirin yau da gobe.